Allahi ana bin mubashi mufassara alqur'ani shi. To yanzu qur'anin ma bai gama fassaruwa a yankin duniya ba ya ummatul islam. Ina wannan bayani sako ne ya fice wa duk wani musulmi a duniya. Ya san cewa ana bin sabashi na da'awa. Wannan qur'anin da ake fada da mu a kansa mu yi kokari mu fassara shi da yaruka daban-daban. Ta yadda mutane za su iya zuwa su bude a kowane yare da su gane shi su san maganar Allah. Ba kwa jin Allah zai tambaye mu ranar tashi alkiyama idan muka wayi gari akwai waɗanda ba sa jin yaren larabci kuma ba su san alkur'ani ba. To tarjuma dinnan wani abu ne da duk duniya ta yadda duk wanda yake so ya yi sharri ko alheri to sai ya yi amfani da tarjuma. Yanzu ban maka maganar Bukhari, Muslim, Abu Dawud, Tirmidhi, Nasa'i, Ibn Majah, Musnad Imam Ahmad, Musnad al-Bazzar, Musnad al-Bayhaqi. Duwada ne jama'a hadisi gaba da al-afram wal ajza da sunan da masani wadannan malan duk fa ana bin mubashi sai mun fassara su zuwa ga yaruka na duniya dan sauran mutanen duniya su fahimci addini. Addini zuwa ana zagi musulunci alhali ba a shi ba. Sau da yawa yanzu za ka zo ka nemi wani littafi na addini da turanci a duniya wallahi ba za ka same shi ba saboda ba ya masa wannan hidimar ba. Cikin mutanen da su kowa hidima yi wa addini dangane da tarjuma da fassara ainihin littafan addini zuwa ga yarurruka daban-daban kamar turanci ko urdun ko wani abu da sauransu akwai mutanen indiya suna kokari. Yanzu sai mu ce mu yanzu ɗan afirka da muke jin hausa duk ƙasashen da suke jin hausa dan Allah littattafan addini nawa muka yi tare muka fassara su alal aƙalli za a yaɗa waɗannan littafan ga baki ɗaya a duniya a jisu sai da Bukhari sai da Muslim sunan Abi Dawud sunan Tirmidhi Ibn Majah tafsirin Ibn Kathir tafsirin Qurtubi kai tafsirin Jalalain ba. Yanzu babu bukata mu fassara shi da Hausa waɗanda ba su yi zurfin karatun larabci ba su je su karanta don su gane addini to ba mu so ina kira da samari matasa ya boko ku yi kokari ku yi amfani da wannan dama da Allah tabaraka wataala ya ba ku na yin fassara don yaɗa addini. Manzo Allah fa ya ɗauki wannan harka ta fassara shi yasa na kawo ku shi a bada misali da ake wa addinin Allah. Ko manzon Allah sai da ya fassara sai da ya tura wani daga cikin sahabbansa Zaid bin Thabit ya tura shi ya je ya koyo yaren Sarayaniyanci Sarayaniya ya je kuma a iya irin adadin kwanaki goma sha ba su kai kwana ashirin ba Zaid bin Thabit ya koyo yaren gaba ɗaya don me dan ya da'awa da shi saboda akan zo a samu masu irin wannan adabu baya ne yaransu da haka annabi ya tura aje a koyo yaro. Tarihi ya tabbatar idan aka samu bayi kafirai daga ƙasashe in an je an yiwo yaki an yi jihadi idan aka kawo su manzon Allah yakan ajiye su a masallaci ya ce a kawo musu yaran Madina su koya musu yare da karatu saboda yaran Madina su zama suna da ilimi. Ina wanda suke cewa karatun boko haram ne sai ga boko annabi ya sa aje a koyi yarurruka a iya yaran ya tura Zaid bin Thabit ya koyo yaran da ba larabci ba sai ga Hausa ma ai ba addini bane amma kuma an koyi addini. Idan mutum ya je ya koyi Hausa bai laifi ba ko to me ne zai san ya koyi turanci ko ya koyi faransanci ba ko da ne. Muna da bukata mu tura yaran mu su yi karatu su yi ilimi su waye a duniya don su yi wa Allah aiki da wannan yare. Yanzu sau da yawa za mu zo ko da'awa ko karantarwa mu je garin nan da ba sa jin Hausa watakila Fulatanci suke yi dole duk ilimin malami sai dai ya zauna ya zuba ido ya kalle su in an ci sa a samu Fulatani ya fassara ko mu je kasar da yaransu yare ne na barbanci ko yarbanci ko ibonci ko zabarbanci ko washe ne
amma kuma mai karantarwar ko masu da'awar ba su iya ba sannan ba su tura ƴaƴansu su koya ba sai ai asarar ilimi da da'awa da yawa saboda rashin iya yaran kuma su masu wannan yaran suna bin bubashi mu fassara wannan addinin zuwa ga yaran da za su iya ganewa kowa ne zai zama goga a larabci ya iya buɗe sahihul bukhari ya karanta kowa ne zai iya ƙwarewa da larabci ya iya buɗe sunan abi dawud da tirmidhi ya karanta a cikin da zamani ya zo da dama me yasa ba za mu yi tarjuma mu fassara mu taimaka wa mutane su gane addini ba kuma su makiya musuluncin nan suna yaƙar musulmi sosai a kan harkar tarjuma yanzu wallahi idan kun shiga intanet akwai inda suka shiga suka buɗe website na ƙarya www.islam.kaza amma wallahi da ƙarya ne za a ce duk abin da kake so na fatawar addini ka shiga za a baka fatawa wasu ne arna kawai suke ba da fatawa ce mu ne muna idan mun tsaye mun yi bacci mun kwanta da wannan tarjuma din wasu malamai suka ga ya dace su kafa wasu kamfanoni ko ƙungiyoyi na yin tarjuma don tarjuma manya-manya littattafan addini irin littattafan Ibn Taymiyyah irin su littattafan Ibn Qayyim irin su littattafan Imam an-Nawawi irin su littattafan Suwani misali daga cikin malaman musulunci wanda suna bin mubashi mufassara littattafan su babban malami a ƙasar Saudiya Sheikh As-Safar Al-Hawali ya taba assasa wata mu'assasa ta tarjuma ne kawai daga larabci zuwa turanci wanda yace kawai abin da zai yi hidimar da zai yi a wannan mu'assasa shine fassara littattafan Ibn Taymiyyah kur to in takaice muku zance dai sama da ƙasa ya aka yi yanzu dai wannan mu'assasa dai babu ita tuntunin sun ji labari sun rubuta ita saboda ne gani suke turawa za su gane addini da yawa in aka fassara littafin addini zuwa turanci da yawa turawa za su fahimci musulunci da yawa da haka dole su yaƙe ku akan wannan in aka fassara littafin addini zuwa ga faransanci da yawa faransawa za su fahimci addini da haka za su bi hanyoyin da za su hana ku yi wannan aiki babba to samari matasa ga kalubale ne kamar lallai hidima ce ba karamar hidima ba yanzu ku duba wasu ƙungiyoyi na bid'a wanda suka ɗauki wannan harka ta tarjuma malam yadda suka yaƙi musulunci irin ƙungiya ta Qadiyaniya da Baha'iyya su Ahmadiyya da nan wallahi malam za ka ga littattafan su da yawa a duniya suna daga cikin 'yan bid'an da suka fi kowa fasa littattafai na aƙidunsu zuwa ga yare na turanci da faransanci da larabci su ɗauke shi su mai da shi zuwa yaren garin wannan ƙalubale ne samari matasa musamman 'yan boko in kun yi karatu to ku je ku zauna da malamai su fassara muku littattafai da yaren ku na gida ku mai da shi faransanci ko ku mai da shi ainihin turanci ko na makamancin wannan kenan ko da ba ka da ilimin addini akwai hidimar da za ka bayar yanzu idan malamin ku ya fassara kawa'idi ko malamin ku ya fassara a hadari ko ya fassara gulugul marami da zabarmanci ko da yaran ku za ka iya zuwa tun da ɗan boko ne kai ka ɗauki kasancen da malami ya duk ka juya shi zuwa ga yaran turanci ko faransanci ba ka yi wa Allah aiki ba iya ka ji ka ce a nemi kuɗi a buga ka yi wa addinin Allah hidima abu na bakwai shi ne amfani da aika takardu da wasiƙu da tawuka na zamani zuwa ga wurare shi ma ana yi wa Allah aiki da wannan ana yi wa addinin Allah hidima wannan abu ne da duniya ta mai da hankali a kansa al-murasalatu dawiya ke cewa yanzu idan gwamnatin Amerika za ta aiko Najeriya wani abu sai ta turo a takarda idan gwamnatin Saudiya za ta aika wani abu zuwa ga wata ƙasa sai ta rubuta a rubuce to mu me yasa musulmi ba ma cin ribar aika takardu zuwa ga wurare don mu yi wa musulunci aiki mun yi shiru mun zuba ido ga wasa a hannunmu ba ma iya rubutu
ga Facebook a hannunmu ba ma iya rubutu sai dai makiya Allah su rubuta ƙarya kuma mu karanta kuma mu yada sau da yawa muna yi wa mutanen banza aiki ba mu san muna musu aiki ba sau da yawa mukan yi wa addinin wani aiki ta hanyar wayoyinmu amma ba tare da mun farka ba a je a rubuta ƙarya a ciki akwai zagin addini ko bashi musulunci ka zo ka yi duk shiyarin da wayarka ba ka sani ba amma kai baka da lokacin da za ka zauna ka rubuta hadisi ɗaya ka tura ko maganar wani malami da ka ji ya yi na wa'azi ka yaɗa mutane su karanta tunda yanzu rayuwar gabaki ɗayanta ta zama akan waya take kawai kowa haka yake duk idanuwanmu suna kan waya ne kowa da kowa kullum kawai to me yasa ba za mu yi amfani da wannan dama mu isar da saƙon Allah tunda kowa yanzu waya yake kallo mu yi ta cusa saƙon musulunci a cikin wayoyi ko ba komai ka buɗe ko yadda kin ko wanda ke zancen ka gani ka amfana ka gaba so lallai yana da kyau mutane su san cewa wannan aika takaddu da rubutu yana da tasirinsa na musamman wajen yaɗa musulunci da kuma rage yaɗuwar ɓarna a cikin al'umma yanzu propaganda idan ana so a yi ta sai amfani da gidan rediyo ko amfani da gidan jaridu musulmi ya kamata mu farka ga misali na irin guraren da ya kamata a rinka tura takardu wanda za su yi amfani al-murar salatu dawiya kamar yanzu misalin manya-manyan mutane da ba za mu iya magana da su ba a ƙasa shugabanni ko shugaban ƙasa ko minista ko wani ɗan majalisa ko wani shugaba ba za mu iya magana da shi ba sai mu zauna mu rubuta masa takarda ta da'awa sai mu aika masa sai kuma ya karanta ko ya sa sakataren sai karanta ba mu yi da'awa ba to me yasa muke sakaci da rubutu za mu iya tura saƙo wallahi ta dalilin wasiƙu da za mu tura wa shugaban ƙasa ko wa gwamna ko wa wani jagora mu ce ya yi wa musulunci aiki na kaza wataƙila bai sani ba wataƙila baya jin wa'azinmu wataƙila bai iya haɗuwa da mu ba amma in mun rubuta takarda mun aika masa za ta isa gare shi gwamnati tana mutunta takarda tana kimanta rubutu din mai hankali a duniya mai ilimi yana kimanta rubutu me yasa musulmi ba su amfani da rubuce-rubuce wajen isar da saƙon musulunci haka mabarnata akwai masu barnar da ba za ka iya wurin su kai musu wa'azi ba lasifikarka ba za ta kai wajensu ba amma alƙalaminka da takardarka idan ka rubuta wallahi zai iya kaiwa gare su a kira su a faɗakar da su a cikin wannan wasiƙa shi ma da'awa ne kamar yadda malami zai zo rike spika ya yi awa kaza yana wa'azi wallahi a takarda shafi dai shafi biyu ita ma za ka iya yin wa'azi duk wanda ka tura mai takarda ka girmama shi ka mutunta shi zai ga ka nuna ka damu da shi ma a cikin al'umma kamar yanzu masu gidajen giya ko masu sai da giya ko mawaƙan cikinmu ko waɗanda suke 'yan wasan kwaikwayo ko 'yan jarida waɗanda suke amfani da harkar jarida suna yaƙar addini ko waɗanda suke masu tunani irin na turawa a cikinmu ko waɗanda suka kauce ko mazinaca ko waɗanda suke masu neman maza wanda ba sa zuwa wajen wa'azinmu kuma ba zai yi wa aika musu kasar na wa'azinsu ba sai an mutu takarda aika musu ba yi musu dawa ba an yi musu dawa shi ma wannan aiki ne na addini duk abin da na faɗa ɗaya daga cikinku zai iya ɗaukan ɗaya ya yi amfani da shi 'yan jarida da masu mujalla wallahi idan kun so za ku yi wa musulunci aiki a jaridarka a labaran da za ka kawo ko ɗan gidan rediyo da zai je ba da jawabi ko ana sauraronsa ko ana karanta rubutunsa duk satin duniya idan ka so za ka iya isar da wani saƙo na musamman ga masu karanta jaridarka ko masu sauraron gidan rediyonka ina musulmi masu aiki a gidajen rediyo ma za ƙaddamtum lidinillah me kuka gabatarwa addinin Allah ina 'yan jarida musulmi wace gudunmowa kuka bayar a cikin aikin jarida kuka yi wa musulunci aiki ne kuka yi ga abubuwa nan da yawa da ake yaɗawa a jaridu kun san mutanenmu suna buɗe jarida su karanta a matsayinka na musulmi mai kishin musulunci da ka shiga aikin jarida wace gudunmowa ka bayar yaushe ka kawar da wata ɓarna ta dalilin jaridarka amma abin tausayi sai in an kawo wani labari da zai ɓata musulunci ko ya ci mutuncin wani mai addini ko a tozarta wata tarbiyya ta musulunci kuna gaba wajen yaɗa waɗannan maganganu da rubuta su da yi musu sharhi da buge-bugen waya da neman ƙarin bayani saboda ku yi suna wajen suka musulunci da musulmai to sai dai mu ce inna lillahi wa inna ilaihi raji'un kenan kowa a aikin sa wallahi sai Allah ya tabbace shi ma'aikatu kamfanoni da suke kasashen mu malaman mu ba za su yi zuwa su yi musu wa'azi ko su ce su yi muka addini ba amma an rubuta musu takarda da sunan kungiya ana neman taimakonku abu kaza da kuke yi ba daidai bane ya saba wa tarbiyya ya saba wa al'adar ƙasarmu ya saba wa kaza a rubuta musu takarda ko ba su yi aiki da wannan ba a shirin rubutu ya yi amfani kamfanoni da ake da su akwai kamfanonin da ba na ƙasashen mu bane kamfanoni ne na baƙi kamfanoni ne na 'yan aure kamfanoni ne na 'yan cin arziki amma sai su rinka zuwa da abubuwan da za su lalata tarbiyyar mu su lalata addinin mu ko su rinka yi mana tsada a cikin ayyukan da suke mana ko kuma sun zo baki ne suke daukan 'yan garin mu aiki ko suke daukan 'yan kasar mu aiki yanzu dan kamfani ya zo daga China sai ka ga yana yi jirgi jirgi yana debo wato ma'aikata daga China a zo a yi kamfanin a Najeriya a gari kaza ko a yi shi a Niger a gari kaza amma su dauki ma'aikata 'yan kasar wallahi alazimu idan sun rena gwamnatin ba za su dauka ba sai dai ka ga tsakantaccen aiki shi za a ba wa 'yan kasa leburanci gadi shara irin waɗannan abubuwan shi ne za ka ga an dauka an ba wa 'yan kasa amma duk wani babban ofishi da ake samun arziki da maiko to sai ka ga ba sa yi ko kuma ka ga mutum ɗan wata jiha ne can nesa ya zo wata jiha yana da ɗauke da wata aƙida ko wani addini ko wani ƙabilanci sai ya zo ya buɗe kamfani yana samun kuɗi da ku amma daidai da ma'aikatansa ba zai ɗauki jama'ar garin ba amma a garin yake samun arzikinsa yake samun kuɗinsa yake samun dukiyarsa duka wannan ta hanyar rubutu a jarida ɗan jarida musulmi ne kishi zai iya tayar da kura a yin wannan ya dawo da hankalin shugabanni su gane don a taimaki samarin matasa masu zaman banza da suka rasa aikin da za su yi idan mun lura da wannan ƙasashe duka wallahi tallahi ina gaya muku suna kula da wannan yanzu ko Saudiya kun ga dai anan Qur'ani ya sauka ne Makka da Madina yanzu suna da wani abin da suke ce da shi sa'awa da duk aiki sai ka ga 'yan ƙasar suke mai da hankali a kai ba za su rinka zuwa suna ba da aiki ga wasu bare ba an yi shekarun da suka kori duk waɗanda bayan Saudiya ba suke rike da wasu mukamai na ayyuka suka ce a yi haƙuri kowa ya koma ƙasar su ya je ya nemi aikin sa su ma sun tara matasansu da ba su da aikin yi za su ba su guraben aiki laifi suka yi ba su yi laifi ba to mu me yasa ba a yi a ƙasashenmu na Afirka sai dai mu zo ga ƙasa muna da ita amma wasu sun zo sun mamaye su suke cin moriyar ƙasar suke cin albashin suke cin arzikin mu kuma ga namu samarin matasan suna zaune ba a ɗaukar su aiki din daidai kamfanoni da suke zuwa su yi titi su yi hanya su yi rijiyoyi su yi gidajen gwamnati su yi ma'aikatan gwamnati sai ka ga za su taho da kayan aikinsu da mutanensu daga wani wuri amma mutanen garin suna kallo ba za a ɗauke su aiki ba sai dai ƙasƙantaccen aiki tozartaccen aiki wulakantaccen wanda ba shi da kima shi ne za a zo a ba su duka wannan musulmi matasan samari za su yi wa addinin Allah da'awa da aiki ta hanyar zaburar da al'umma su gane irin wannan kutungwila da ake shirya musu a cikin ƙasashensu ana musu kisa mummuni ba tare da ainihin wata zamfar gaba aika masu kuɗi masu hali yanzu akwai mai kuɗin da ba za ka iya haɗuwa da shi ba sai ku rubuta mai takarda a shekarar rubutu ya yi amfani akwai alƙalanci da za'awiyya al'amura na da'awa da za a yi a rubuce ana buƙatar masu ilimi a cikinmu a iya bokon nan a iya rubutu a iya aika saƙo ɗan wani nasiha ne ɗan wani faɗakarwa ne wani abu ne aka faɗa labarin ƙarya a samu yaranmu matasa su yi rubutu su yi turanci su yi faransanci su yi duk wani yare da za su yi su mai da martani a kan wannan abin da aka yi yanzu sau da yawa fimafimai da ake sawa a gidajenmu na India saboda ba mu iya yaran ba ba mu da ilimi a kai wallahi malam zagin Allah ake a ciki zagin musulunci yake a ciki, amma wallahi za mu sa yara mu sa'adaci saboda mutum me yake fada ba, saboda mu yi wannan ilimin da kishin da muke miki addinin ba. Abuna takwas cikin abubuwan da ake yi wa addinin Allah aiki hidima, akwai shirya tarurruka da bita al-mu'tamarat ake cewa, da kuma taro irin na shura ake cewa ai tarurruka da za a gayyato malamai, ai tarurruka da za a gayyato dalibai na ilimi don a ƙara wa juna ilimi. Wannan ba ƙaramar babbar hanya bace ta ainihin yada dawa. Yanzu idan can baka da kuɗi da zaka gina masallaci, baka da ilimi da zaka yi wa'azi, to amma kuma kana da ƙarfi da lafiya da zaka iya halartar taro na musulunci, alal aqalli ka kassar sawadin musulmi, a ƙara yawan jama'ar musulmi da kai, baka taimaka ba. Wannan conference da mu'tamarat yanzu duniya ta ci gaba ta nan take yaɗa manufofi. Yanzu yan luwaɗi fa a wasu ƙasashe luwaɗi, harkar luwaɗi wallahi ana yi masa tsamiya a kan luwaɗi. Lesbianism mace ta nemi ƴar uwar da mace, harkar matsugo conference da samina ake yi. Kai akwai wasu yara da aka samu masu wanda ake da atheism cewa babu Allah a duniya, ƙarya ne ba Allah, wallahi su ma har conference suke yi kuma taro suke, ko a Najeriya an yi wannan taron a jihohi da dama, su kama hotel su gayyaci mutane su yi presenting papers su gabatar da ƙasidu da faifofi da za su nuna cewa ba Allah, kuma a yi musu tambayoyi kuma su ba da amsa. Mu ustazai, mu musulmi, muna nan da Qur'ani da hadisi da aya da sanin ilimi, amma ba mu yi. An ce maka wa'azi da da'awa na musulunci ya kare ne a masallaci kawai? A'a, yana da kyau mu yi tarurruka, mu gayyato ƴan boko cikinmu, mu gayyato likitoci, mu yi musu taro, mu yi musu conference, mu koyar da su jinya a musulunci, mu nemo lauyoyi a cikinmu, mu koyar da su ya ya kamata lauya ya yi wa addinin Allah aiki, mu nemo muhandisun injiniyoyi a cikinmu, mu yi musu mu'tamarat, mu yi musu conference, a samu ƙwararru gogaggu su yi ƙasida, su yi faifofi a kan wannan, ƴan jarida a yi musu conference, musulmi a nuna musu yaya aikin jarida yake a musulunci, masu riko da madafan iko na gwamnati na siyasa ko kuma na gwamnati a yi musu taro a ce yaya shugaba a ɓangaren kaza ya kamata yi, yaya annabi ya yi gudanar da daula kaza, shugaba kaza, gwamna kaza, wallahi an gwamnoni in ana so za a yi musu conference da zamina don su su kowa bukata a yi musu wallahi, har ɗan majalisa duk za a iya musu ana so. Wannan idan addini yana da tsari kenan, idan musulmi suna da tsari kenan. Akwai wanda ba zai ji wa'azinka ta hanyar ka ja masa aya da hadisi a taron jama'a ba, amma in ka bokantar da abin, ka zamanantar da abin, ka kawo cikin tsari, ka tara shi a wuri mai daraja mai mutunci, za ka isar da saƙonka kuma ya ɗauka ya je yi wa Allah aiki. Wataƙila kai mai wa'azi maka shekara 20 ba ka yi wa Allah aiki irin aikin da zai ba wa bishir ba. Ashe akwai buƙatar samari ba ta samu waye? Shi addini idan ya zo yana tafiya da zamani, duk abin da zamani ya kawo shi mu shiga mu ga yaya za mu yi musulunci aiki. In ka shiga ɗan sanda, wallahi akwai yadda za ka yi wa addinin Allah aiki. Idan ka shiga soja, akwai yadda za ka yi wa musulunci aiki. In ka shiga immigration, in ka shiga duwan, in ka shiga malami, in ka shiga dandarma, in ka shiga duk abin da ka shiga, wallahi akwai yadda za ka yi musulunci aiki. Illa kawai ana bin malaman musulunci da samari matasa wanda suka san addini bakin yaya za su isar da sako zuwa ga waɗannan shari'a da waɗannan al'umma. An ce mana wa'azin nan ɗan masallaci su ne suke bin mu bashin da musu wa'azi, wallahi soja suna bin mu bashin mu je gidan sojan musu wa'azi, ƴan sanda suna bin mu bashin mu je gidan su musu wa'azi, ƴan siyasa mu suna bin mu bashin mu isar musu da sakon Allah kafin mu zage su mu kafa musu hujja. To baka musu wa'azi ba, baka je wurin su ba, baka bi zamani ta hanyar da za su iya gane karatunka ba, to kuma ka zage su ai baka musu adalci ba. Abu na tara, ga Abu Dharr al-Ghifari Jundub bin Junadah, ɗaya ne daga cikin sahabban da tun yana alfijirin musuluncinsa ya ce shi kam sai ya yi wa Allah aiki. Lokacin da ya karɓi shahada ya karɓi musulunci a Makka, annabi sallallahu alaihi wa sallama ya zo yana ce da shi, ka yi haƙuri, ka saurara, ka jira. Yanzu a duniya gabaki ɗaya kai ne mutum na huɗu a musulunci gabaɗaya, kai kamar rubu'ul alamin. Abu Dhar yace ya Rasulullahi a bani kalmar shahada, aka bashi kalmar shahada. Manzo Allah yace ka bar Makka, tafi ƙauyenku. Ka rabu da mutanen Makka saboda suna da tsananin kiyayya da gaba da musulunci za su iya kashe ka. Ka tafi Zifar, dan shi Zifari ne. Shi ba Ƙurashi bane. Idan ka ce sai ka yaƙi musulunci ne, yana karɓa da yake shi sai ya tashi ya ce na, ya ce dole mutanen Makka su yi musulunci. Annabi ya ce ɗan saurara da ƙuna. Malam Dubu kishin addini. Daga karɓa, da dumi-dumi so yake ce ne, ya yi wa Allah ne. Kai koyi shekarar ka nawa kana musulunci ne. Ko lokacinka baka taɓa gyarawa ya daina wani abu na rashin girki ba. Amma su sabai ba haka suke ba. Suna ɗauke da hammuddawa, kishi na karantarwa. Kishi na gyara al'umma, kishi na isar da sako. Ina Abu Dhar Al-Ghifari ya Rasulullahi a min yanzu in isar da sakon wallahi malam yace wallahi la akhruju min makkata, wallahi ba zan fita daga Makka ba ya Rasulullah hatta asrukha biha bayna adhurihim, sai na yi kara sai na isar da wannan kalmar la ilaha illallah tsakanin kafiran Makka. Alaba shi na tafi garin mu. Allahu akbar. Abu Dhar Al-Ghifari kuma haka ake yi. Sai gashi ya tafi haramin Makka, ya tarar da taron Qurayshawa suna biki irin nasu na kulub kulub da nadi-nadi nasu sun haɗu. Ana shan giya, ana rashin kirki a Makka. Abu Dhar Al-Ghifari ya tashi ya daga sautinsa yana cewa ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna muhammadar rasulullah. Amma malam kowa sai aje mu mai sai shi me wai wannan amma me ashhadu an la ilaha illallah ما أشهد أن محمد رسول الله. أي شيء أكيد كان أكيد جاء أكان دوكا شم بدنتي زاي هالسيدة أباد ابن عبد المطلب يضيق قريب شيطان في شيء مكامل. المهم كيشم الديني كيشم مدنتي yana da kyau mutum ya zama yana da kishin musulunci ga yana son ya isar da sakon Allah wasu su gane shi. Abu Dhar abin da ya dame shi yaya za a ce annabi yana a Makka, an yi lokacin da ba za a zo a ce la ilaha illallah a Makka ba kafin ya tafi kauyen su. Hakan kuma ya tafi kauyen su ya je ta buga kuma ya bada gudunmuwa ya yi da'awa duk wanda ya karanta tarihin Abu Dhar Al-Ghifari. Mu dawo kan annabawan Allah, misali guda annabi Nuhu alayhi salatu wassalam. Yan uwana muna magana ne akan wace gudunmuwa ya kamata matashi ya bayar, wani irin kokari ya kamata ya kafin ya mutu. Yanzu ga sun duk misalai ina ga kowa iya abin da Allah ba shi yana yi. Tambayar da nake ma kai wani shiri kai ne za ka yi wa Allah kafin ka mutu? Annabi Nuhu alayhi salatu wassalam da kishi mai shekaru yana daga cikin annabawan da suka fi kowa dadewa suna wa'azi. Wa'azi da da'awa kaɗai annabi Nuhu sai da shekara 950 yana yi. Wannan babban da shekarunsa na haihuwa. In aka haɗa shekarunsa na haihuwa ya kai shekara 100 da wani abu. Amma shekara 950 yana la ilaha illallah, yana da'awa, yana wa'azi, yana karantarwa. Dan Allah bai sauke nauyi ba. Ya sauke nauyi. Inna arsalna Nuhan ila qaumihi an anzir qaumaka min qabl an ya'tiyahum adhabun alim. قال يا قوم اني لكم نذير مبين. يا متاني ناني مي وعذيني مي غرغدي اغريكو مبيني ان اعبدوا الله واتقوه واطيعوه يغفر لكم من ذنوبكم. كبوتا وا الله كنيما اغور الله زي غفر تا مكو ذنوبكم كما كو يمن دا زي كما جينكي تا مكو زوا وني لوكتي مي تو وعدي ما لا متانن نان تا ما تاولين كاي mutane annabi Nuhu suna daga cikin mutane masu taurin kai da ba su karɓi wa'azi da wuri ba. har sai da yana cewa qala rabbi inni da'awtu qaumi laylan wa nahara falam yazidhum du'ai illa firara yace wa inni kullama da'awtuhum litaghfira lahum ja'alu asabi'ahum fi adanihim واستغشوا ثيابهم وأسروا واستكبروا استكبارا ثم إني دعوتهم جهارا ثم إني أعلنت لهم يتي وأسررت لهم إسرارا يتي فقلت استغفروا ربكم إنه كان غفارا يتي بقى مثل الثاني يرسل السماء عليكم مدرارا ويمددكم بأموال وبنين ويجعل لكم جنات ويجعل لكم أنهارا رنسي ماشي ما لكم لا تبدون لله وقارا وقد خلقكم أطوارا ألم تروا كيف خلق الله سبع سماوات طباقا وجعل القمر فيهن نورا وجعل الشمس سراجا يتي والله أنبتكم من الأرض نباتا ثم يعيدكم فيها ويخرجكم إخراجا يتي والله أخرجكم من الأرض yayi ka buga musu misalai yace ya ubangiji na kira su gare ni na kira su a koyi na bi su gida na bi su lungu birni da lungu da sako wallahi malami yazo yana musu wa'azi sai su ta soka hannayensu a kunnuwansu ji dole ya dawo kai hatta kai ga yana da lungu yana wa'azi kamar da malamin tarihi ta ce kawai musu sai su ji lulluɓe sai kanta haka واستكبروا ثيابهم واعتدوا واستكبروا استكبارا قالوا زاد جرمك يا ابو موسى وانت زي القران يا فتي جرمك واستكبروا استكبارا سي جرمك كاي دموا هر كاي تزو كتي منا اخوي الله هر كاي تزو كتي منا كذا تين ينا للبا سو حتى يدي يزو ينا بيسو اهنكلي 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 كاي سي دي يزو ينا فدا اقررا افيلي dan me dan biyo Allah yake biyo duniya ma ina daga ƙarshe yan wanda suka yi imani da shi ba suka yi ko wani adali ba haka yake bai sai zuba su a cikin jirgin ruwa Allah ya zo halakar da su da ruwan ruwa annabi Nuhu alaihi salatu wassalam ke da ga sahabi Mus'ab ibn Umair matashi dan gatan matashi da yau Allah yake kafin ya ba duniya irin wannan matasan muke su Mus'ab a tarihi aka ce a Makka yana cikin yara waɗanda ke ƴan gata ne wanda Allah ya baki mahaifiya mai kuɗi kuma tana ji da shi babu wani matashi a Makka da yake sa riga irin ta Musa ibn Umair ba wani matashi da yake saka turare irin na Musa ibn Umair aka ce in Musa ya wuce ta titi ta lungu a anguwa a garin Makka billahi azimu ya wuce da lokaci mai tsawo turarensa ne zaka dinga jin yana buge wannan lungu gaba daya kazam sai ta wala bayan manzo Allah sallallahu alaihi wasallam kawai bai yi imani da annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce Allah la ilaha illallah wa ashhadu anna muhammadar rasulullah ya kalbi kalmar shahada ya makale manzo Allah gangan mayyarsa ta zo take da shi ya Mus'ab me ya hada ka da Muhammadu ko hada mana sauti mallan kai
radio yana yi akwai radio
ya Mus'ab me hada ka da Muhammadu sallallahu alaihi wasallam yace nayi imani da shi tace wallahi idan baka rubu da shi ba zan mutu zan kashe kaina yace wallahi ya umma law kanat laki mi'atu nafsin wallahi ya mama na inda kina da rai 100 wannan ya fita wannan ya biyo baya wannan ya fita wannan ya biyo baya wallahi bazan kafirce da Muhammadu ba kuma haka aka yi ta dauke masa wuta ce ma wanda take masa na kudi da hidimar rayuwa ta dan adam ka daina mai wallahi mallan sai da Mus'ab ya zamanto yana gidan annabi a can zai nemi cin sarashin sa wallahi sai da aka kai ga da aka je yakin Uhud Mus'ab da aka kashe shi likafani da za a rufe mai jikin sa wallahi babu hadisi sahihi aka zo idan aka lullube kansa kafa sai ta bayyana in aka lullube kafa sai kan ya bayyana annabi yana hawaye yace ku nemo ganyen tsaure ku shimfida masa ku binne shi a haka wannan yaron matashi Mus'ab din shine ambasada na farko da manzo Allah ya tura shi garin Madina yake koyar da mutanen Madina Qur'ani daga Makka ya tura shi kaga yayi karatu ya ba annabi ya hakura da talauci gida-gida Mus'ab yake bi yana cewa in karanta muku Qur'ani a Madina sai ce zo karanta mana muji me Qur'ani in ya rinka zabga musu tilawa sai ga sun kewaye mala suna saurari sai imani shi yana daga cikin wadanda suka yi wa annabi shimfiɗa kafin ya zo Madina kaga samari yadda suke wa Allah aiki, kai ka kare sai shan kwaya, kai ka kare sai bin mata, kai ka kare sai zaman titi, kai ka kare sai askin banza, sai saka wani wando tsagaggen wando bakin irin ga shagen da ti ga uban aljibai ba tonera ya tonera baba a gaba ta ci ya zo ya saka wando da aljibai ga yayya ge wai wannan wai shine saboda wai ya ga arne a can a America ko a England yana sa yo baka haka kayan ka tabu America ka ji yanda matasa suke wa Allah aiki suke wa musulunci aiki ga nan Muhammad sallallahu alaihi wa sallama yanda ya kare rayuwarsa akan da'awa hatta karshen rayuwar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam aiki yayi wa Allah dan ko zazzabin da ya kama shi na karshe yazo ya tarar da sayyidina Abu Bakar ne da mutane da banci wallahi mallan ya kasa zama a gida saboda tsabar kicin addini da son addini mallan ya kasa zama ya fito ba zai iya yin sallah ba yace a fito da shi ya ga musulmi ya ga ana sallah yana cikin zazzabi sai ga annabi yana murmushi yace alhamdulillahi kenan tarbiyyar da yi wa al'ummar musulmi an ci nasara ko baya nan za a yi sallah kuma har yanzu karshen rayuwarsa cewa yake as-salah as-salah yana da'awa wa ma malakat aymanukum ku kula da sallah ku kula da sallah da abin da daman ku ta mallaka sayyidina Umar da yazo zai rasu ranar da aka soke shi da maki aka soke shi a sallah da asuba yazo ya kwanta ya tarar da wani yaro ya zo gaishe cikin samari matasa sai ya ga wandan sai yana jan kasa ka duba mallan yana kan gadan mutuwa amma sai da idawa saboda su duk wani minti da suka samu sai sun yi wa Allah aiki yace kai daga wandan ka shi ya fi maka daraja shi ya fi maka matsayi a wajen Allah aka zo ana yaban Umar ana cewa kai ne yace ayya ni dai fata na inda ma zan hadu da Allah ba yabo ba fallaka to da na gode wa Allah ka duba aiki irin na Umar ka duba ibada irin ta Umar ka duba jagoranci irin na Umar ka duba sayyidina Abu Bakar annabi yace ayi wa Allah aiki ayi wa musulunci aiki sayyidina Abu Bakar yaje ya debo dukiyarsa gaba daya kawo annabi yace me ka bar wa iyali a gida yace taraktu rahumullah wa rasuluhu na bar musu Allah da manzon Allah karab katab abinda Abu Bakar ya mallaka a duniya ya dauko ya ba musulunci kai yanzu ana nan ana rikici da kai kullun ana neman taimako bi zabilillahi sai ka duba canjin goro shi zaka bayar wayar ka ta ci cin kudi akan addininka da yawa mu mun fi wa wayar mu hidima mu kashe mata kudi akan masallacin mu akan da'awar mu akan addinin mu da yawa mu mun fi kashe kudi a banzan bazara akan ainihin musulunci mu da addinin mu duba sayyidina Usman wata rana annabi yace man yashtari bi ruma falahu aljanna wani tsaya mana wannan rijiya ta ruma ya hutar da mu musulmi su samu yancin diban ruwa a garin Madina yahudawa suna yi musulmi wulakanci Usman bin Affan yace nawa kudinta aka yi ciniki aka zuba kudi yace na saye ta annabi yace kana da gidan aljanna annabi yace man jahaza jaysal usra duk wanda ya kimtsa runduna ta yaki ya dauki ya sponsor din rundunar yaki da za ta je Tabuka dan aljanna ne sayyidina Usman yace fa jahaztuha na debi kudi na na nemi dawaki na nemi raguma na nemi abincin su na nemi guzuri na bawa mayaka shi yayi sponsor din yakin Tabuka gaba daya annabi kuma ya kauri yace duk wanda ya dan aljanna ne falahul janna Ali ibn Abi Talib yayi dako kamar yadda na ga muku a tarihi dan yayi musulunci aiki Umar ibn al-Khattab yayi wa addinin Allah hidima da annabi yace a bada taimako yaje ya debo rabin dukiyarsa gaba daya rabin ta ya debo ya bayar yana ganin cewa ya bayar da yawa sai ga Abubakar sai ya kawo annabi yace na bai kamari sai yace na kawo duka kai ba Umar yace na kawo rabi Umar yace daga yau na daina musabaka da kai dan ka fi karfi na duk abin da aka sai ka wuce mallam musabaka suke dan yi wa addinin Allah aiki dan yi wa wato musulunci hidima amma mu yau da kanmu mu musulmi zamu zo mu kashe wannan addini jama'a wallahi a cike nake an turo mun da kije na ya takura mun wallahi
ai hakuri
ya zama mun karfan kafa na rufe yanda tun da ya tsaya ya tsaye ko ya watsar mun da abubuwa na gaba daya to bari ya hakuri tsaya kada a zo a ce na
tsaya a jira
ka ji wai khairul kalami ma kallo wajal ashe kun gaji ba ku ga mun ba kun gaji ne
ba gaji ba ما كشفا
سبحانك اللهم وبحمدك اشهد ان لا اله الا انت استغفرك واتوب اليك الله يكبامو داجيوا الله يكبامو داسيري akwai shek abokan muftar zai zo ya fafata insha Allah ta'ala dan abin da na rage zai zo ya karasa insha Allah ta'ala
yau ranan matasa ne ya kamata a biya musu bukatun su malam. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu.
Okay.